taron manema labarai da ya gudana a ɗakin taro na kwalejin kimiyya da fasaha a Bauchi, shugaban kungiyar malaman kwalejin Comrade Muhammad Bala Yakubu ya ce akwai abubuwa guda bakwai waɗanda aka amince da su a tattaunawa da ya gudana tsakanin su da hukumomin ilimi da jihohi da na tarayya wanda ba a cika su ba. Sannan ya ci gaba da cewa
abinda muke faɗa ma al'umman ƙasa da kuma na jihar Bauchi gaba ɗaya shine sai dai mu ba su hakuri, saboda ba yin mu bane ba kuma zaɓin mu bane, mu ma a jiya jin aiki. Addu'anmu da fatanmu sai dai mu bada hakuri ma iyayen yara, mu kuma bada hakuri ma al'umma na ƙasa gaba ɗaya, saboda ya kasance mana ba zaɓi bane, ba kuma zaɓin mu bane, amma ba mu da wata mafita wanda ya wuce lallai mu je wannan yajin aiki, saboda muna yi ne don mu tallafa ma yaran su samu ilimi mai inganci da idan sun gama za su iya yin abinda ake bukatan su da su yi da shi saboda sun koya. Mun ba da wa'adi na kwana 21 ya wuce, mun sake ƙara wani neman kwana 14 taron da muka yi na Oktoba. Gwamnati ba ta gwada alamun ta biya wasu daga cikin bukatun mu ba, ba kuma alƙawura masu ƙarfi, saboda damuwoyin mu suna da yawa. Za ka sha mamaki Malam Abdulhab shi maka ma'aikaci ne wanda yake ba da ilimi, kuma shi ne yake training din kowa da kowa, amma ya yi wata 14 ba a biya shi albashi ba. Yaya rayuwarsa take gudana? Laboratories ɗinmu babu, chemical ɗin babu, mashina a cikin wurin, gine-ginen mu sun yi dilapidated, suna shirin faduwa, babu kuɗin da za a yi renovation ɗinsu a gyaggyara su. Mun yi magana wato wani bill da ya shafi a ƙirƙiri ko kuma polytechnic act wanda zai ba da dama a ƙirƙiri commission da za ta dinga lura hukuma kenan da kwalejoji na kimiyya da fasaha da suke Najeriya, saboda wanda take kula da shi yanzu NDTE ne. NDTE ne kuma akwai makarantu kusan 3,000 a ƙasashen ta, sannan a ce da su polytechnic a ciki. Yanzu idan ka duba waɗannan buƙatu namu da muka gabatar da su ma gwamnatin tarayya na ƙasa, guda ɗaya ne kawai ya shafe mu, guda ɗaya da ya shafe mu kuma ba abu ne na alfarma ba, haƙƙinmu ne. Albashinmu ne waɗanda ba a biyan sauran wasu namu wanda suke kwalejin kimiyya mallakan gwamnatin tarayya, ko kuma ana rage musu albashi maimakon a baka naira 50 sai a baka naira 30. Kusan shekara biyu kenan mambobin mu suke fama da wannan yanayi. Waɗanda kuma suke makarantun da mallakan jihohi ne, wasu sun yi wata 14 a babu albashi, amma duk sauran abubuwan da na zayyana su bai shafi malami ko da guda ɗaya na kwalejin kimiyya da fasaha ba. Amma abinda muke faɗa shine a bada fifiko kuma a maida hankali kan harkan ilimi na kwalejin kimiyya da fasaha. To amma a koda yaushe kungiyar malamai yakan zama mai ba wai son mu ne da bukatun mu yajin aiki ba. Idan kaga mun cira mu shiga yajin aiki yakan zama to dole ne, sabila da mun yi roƙo, mun bi kafa, mun bi masu sarauta, mun bi kowa, saboda a gane abinda muke faɗa gaskiya ne, an yadda an gane amma ba a so aiki. To shine wani sa'in sai ka tafi yajin aiki, saboda idan ka tafi yajin aikin yaran da su koma cikin al'umma su zo su zauna kuma da su yi yawa. Idan suka koma gwamnati za ta yi kokarin ta saka a dawo da su, saboda ita ma gwamnatin ba ta son ganin su, ba mu son ganin su haka. Madogara na ƙarshe ke nan.
Shugaban kungiyar malaman kwalejin kimiyya da fasaha na Tata da Ali Bauchi, Comrade Muhammad Balaya, ke bayanin yajin aikin da suka fara yau na ƙasa baki ɗaya. Abdulhab Muhammad Guda, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.